Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai sai a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da FM Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da hantsin yau Alhamis 4 ga watan Yuli shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington gundumar Columbia tare da Sarfila Hashim Gumel da masu sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labarin duniya muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma zai gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo. Za kuma mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna aika mana ta wayar tarho. Amma dai yanzu ga Sarfilu dauke da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawan bakin haure suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro. A wani sakon Twitter da Trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba, ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su, kawai su faɗa musu kada su zo, amma ganta matsalolin baki ɗaya kenan. Trump ya daura alhakin matsalolin da ake samu akan abin da ya kira dokar shige da fice maras kyau ta 'yan Democrats. Ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyakar Amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake wasu ma'aikata na yanzu da na da. Da nuna wariyar launin fata a wani shafin Facebook akan bakin haure da Hispaniyawa 'yan majalisu. Jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun ƙidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba, bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya aike da saƙon Twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar ƙidayar da ake yi duk shekaru 10. Da yammacin jiya Laraba ne wani taro ta waya, alƙali George Hazel na gunduma a jihar Maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da saƙon Twitter da shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar. Kwana guda bayan da gwamnati sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar shekarar 2020. A farkon taron, lauyoyin ma'aikatar shari'a na musamman Joshua Gardner ya faɗi cewa har yanzu suna ƙoƙarin samun hanyar da ta kamata su bi. Shugabannin kungiyoyin masu zanga-zanga a Sudan sun amince su za su tattauna da shugabannin sojoji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe. Kungiyar Alliance for Freedom and Change ta amince jiya Laraba lokacin da mai shiga tsakani daga ƙasar Habasha ya nemi hakan. Mai magana da yawun kungiyar Alliance, Madani Abbas Madani, ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum. Madani ya ce an ci mai yarjejeniya ne bisa sharaɗin lokacin da za a kwashe ana yin tattaunawar zamanto sa'o'i 72. Ƙasar Habasha da ƙungiyar tarayyar Afirka sun shiga tsakanin ɓangarorin biyu bayan da sojoji suka fara masu zanga-zangar ranar 3 ga watan Yuni wanda ya kashe mutane da yawa da raunata wasu ɗaruruwa. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shirya dawowa da tattaunawar cinikayya a hukumance tsakanin Amurka da China cikin 'yan kwanaki masu zuwa, wani babban jami'in fadar White House ya faɗa muryar Amurka. Cikin mako mai zuwa za a ci gaba da zaman tattaunawar, a cewar daraktan hukumar da ke kula da tattalin arzikin ƙasa Lori Kudlow. Da muryar Amurka ta tambaye shi ko tattaunawar za ta kasance gardagar, sai Kudlow ya ce eh, ya ƙara da cewa jami'in cinikayya Amurka Robert Lighthizer da sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin ne za su jagoranci tattaunawar da mukarrabansu. Za kuma mu kasance cikin tattaunawar, Kudla ya ƙara da cewa. Da aka yi masa tambayar cewa ko jami'an Amurka za su yi tattaki zuwa China ne ko 'yan China ne za su zo Amurka, Kudla ya ce ba shi da masaniya. Ƙara tsanani da tankiyar Amurka da Iran ke yi na iya sa Amurka ta ci gaba da hasashen da ya saba na sauran bangarori kan irin barazanar da Iran ke yi mata da ƙawayenta da ma yankin baki daya. Bayanan da ke zuwa daga manyan jami'an fadar White House da kuma headquarters tsaro ta Pentagon da ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka na kwatanta Iran da ƙasa wacce ta tagayyara ta shiga halin kakanakai ko ta zaburo da ƙarfin gwiwa. Yanzu dai duk yadda ɗaya daga cikin waɗannan wato hasashe da aka yi tabbata zai yi matuƙar tasiri kan abin da zai faru gaba, yayin da Iran ke barazana ƙara iza sinadarin uranium wanda hakan zai daɗa saba mai yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wadda kuma aka kira ga wadatacciyar fahimta ta bai ɗaya JCPOA a taƙaice. Daga ƙarshe manyan jami'an sojin Amurka da sauran jami'ai za su halarci hidimar da shugaban ƙasa Donald Trump zai jagoranta mai laƙabin jinjina ma ƙasa wadda wani ɓangare ne na bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka na yau ranar 4 ga watan Yuli. Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar jiya Laraba cewa muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Mike Esper da manyan jami'an sojin Amurka da shugabannin hafsoshin soji General Joseph Dunford sun karɓi goren gayyatar shugaban ƙasa kan bikin na yau Alhamis. Sauran manyan jami'an ma'aikatar tsaro ciki har da muƙaddashin ƙaramin sakataren sashin sojojin ƙasa da daraktan wato da sakataren sojojin ruwa da muƙaddashin sakataren sojojin sama da mataimakin komandan sashin kula da askarawan ruwa da kuma komandan dogarawan gabar ruwan Amurka duk za su hallara.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waƙar. To, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Jama'a assalamu alaikum, barkar ku da yau. Barkar mu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin nakasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amma kunjiya da Muhammadu Bello Babangayu ya kai kansa garin Ibadan da nufin ya kafa sana'ar da za ta bashi damar hucewa kai takeici sabanin yadda wasu na kasassu daga kasashe irin su Niger, Nigeria da makwabta ke zuwa kudancin Nigeria da sunan sana'ar bara. Bakon shirin yayi sana'o'i da dama kafin daga bisani ya koma hayar baburan yan acaba da baran da kwankaya. Sana'ar da a yanzu haka ke bashi damar taimakawa matasan da suka fito daga jihohin Arewa, inji shi. Ga dai ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka a Ibadan, Hassan Umar Tambuwal.
Ganin ni a garinmu yara matasa sun taso marasa aiki, sai ni ga cewa in ni bude wannan wuri har ni samu wuri, to ina dauki yara yan raga waɗanda marasa aikin a gida. Ina dauko su ina kawo su nan guda-guda daga sannu har Allah ya sa. To sai Allah ya sa da sojoji da mutane ana dan zowa a dan bani mashin. Wani soja in yayi wata 6 da wata 3 an ka dauke, sai ya ce to baban gayu an dauke ni batun mashin din ne ya za a yi. Ce to ka bari in baka kudi ne ko a sai suwa ko nawa yake suwa sai in baka kudi shikenan, sai ya taya. Yanzu ban taba samun matsala da kowane kayaki ba.
Waɗanne irin matsaloli ne kake fuskanta a game da wannan sana'a?
A gaskiya muna fuskantar matsaloli daga barayi, dan ni kaina nan an sace mashin ya kai 6 da 7. Sannan shi wanga Alhaji Musa dan Tambol din gada ne ka bani mashin shi ma masuka ne, in ya dauka takardu an sace sun yi 30. Kaji matsalolin da muka fuskanta a hannun barayi a tsakani da Allah, saboda suna gurgurunta mu sosai. Dan zaka sai mashin 230,000, kai lamba 10,000, kaga 240,000 rana guda, kuma a ce an raba ka da shi. Wani kila ko balad din sati bai yi ba, wani ko sati na an taba sace mashin ko sati bai yi ba, wani randa an kawo shi aka sace shi. To shi yasa nan na muka fuskantar barazana da barayi wallahi.
Ko jama'a na tsangwamar ka saboda wannan lalura ta kafa?
Wallahi babu, dan babu wanda ya gada ma. Saboda ka san canda ma na faɗa ma sake wuri shi ka sa a dangwame ka. To a yanzu kuma babu wanda ya ga daman tsangwama ta, saboda a ya san a shirye nake da kowace ka zo zan baka ansa.
Yaya hulɗar ka take tsakaninka da abokanan zama da sauran jama'a?
To wallahi hulɗata da abokan zama lafiya lau nake. Sannan mutanen gada annan duk wanda ka tambaya mai shaida kirki, sannan su ainihin masu gidan ga tun babansu muka ma'abina da shi, yace baban gayu kazan kafa ka mashi din ka wurin ga. Sannan kuma har yanzu diyan shi gaskiya basu taba nuna min wani abu ba, kuma wallahi ban bada ko naira inda nika fara mashi din ga ko FBI ban ba su wallahi. Iyaka alkawali uban suna son ka rike tsakanina da su.
Ko akwai wanda ka koyawa wannan sana'a ta mashin?
To akwai yare da dama wanda ni yayi, su ma suna can Oroko, wanda na ga wurin ga yayi mana kada sai in yayi su in son kawo su ma yanzu suna da yara hannun su wanda suka riko gili a yaro 60 nan da suke gaba ɗaya. Sai nace to tunna ku ma yaran ku na zuwa zan yaye ku, ku koma can ku ita ku kungiya. To kuma kowace kungiya duk wanda ya taka ya hikarin sai su kawo min, in son kawo min ni kuma in yaro ya nuna hikari na ina da yan sanda, ina da sarakunan kuma zaune lahiya a launike da su. Duk wanda nace su min da yaro haka za su min daga nan ko hab babba mai girma ma da nasasa. Hashi ɗan kesi ya kama ni ya hikari na ina zuwa can wajen shi, ce mallam in ka kuka na ga lamarin da gashi kuma mallam hina taimaka min hina tahiya da gaskiya duk wanda hali yayi. Duk abin da kaga mallam ya yanke a tsakani da Allah zai yanke shi, ko kana tare da shi ko baka tare da shi, in ka zo ka kama mallam na sasu kuka a tsakani da Allah zai yanke ma wannan kes. Kuma in Allah ya yarda ko wani abu na wanda ya hikari na ni kai da shi mun kai can to malam zai yi kokari bakin nahi kokari a tsakani da Allah.
Kamar ku masu wannan aiki na babura ko kuma ku na kasa sunan Ibadan a jihar Oyo, kuna da kungiya?
To gaskiya ni dai ban da kungiya wadda tunda duka san san ni babura nake yi, to amma su suna da kungiya can ban sani ba, amma ni gaskiya ban da kungiya tana in ba ta yaran gaba ƴan ukada wanda ni a uban kungiyar su in abu ya faru duk ran alhami ana meeting za ka gaskiya yaro ya taru ya yaro dari da hansu kuma duk abin da yake karhin su ni zazzowa, amma ni in ba ya taba gaskiya ban da wata kungiya ni na saboda ina in makaina duk abin da ya to da ni ina iyawa ko ina.
Ka taba samun wani agaji daga gwamnati ko kungiyoyi ko hannun wani mai hannu da shuni?
Gaskiya ban taba ba. Ban taba ba sai dai akallan komawa da ni gida ina siyasa hakan ga. To a sanannan ina da wani mai gida wanda aka ce ma Musulu dan masanin raha. To wannan shi Allah ya ta yana taimaka min sosai a lokacin siyasa kasan wanda adda yara ana yi da shi. Amma mu muna buƙatar ƙasa ta zauna lafiya lau saboda bani so ni a rayuwa ta dai ban so harka tashi hankali. Sannan ban so a ce abu da ni an kai. Shi yasa ga a can kebi ma a can gida ban yi suna ba, amma a can ma duk inda bunza local government inda kace baban gayu wanda duk yasa abin ga ya san da ni.
To idan gwamnati ko wata kungiya suka zo wurin ka suka ce ka zo su taimaka ma da wani abu, za ka yarda?
To kasan can na faɗa ma ni ba na tada gwamnati in ta kire ni ko wata kungiya ta kire ni ga za a yi ta gaskiya ne zan iya yarda. Amma duk abin da na faɗa ma duk abin da ba na gaskiya ne ba ina bakin cikin a ce yau ƙaryar ka ta ƙare. Shi ya sani ta ka tsantsan da kaina Allah bai min wani dogon kwaɗayi ba ko in ta yi wajen wani in kada kaina ko in je na faɗa ma dai can baya. To shi yasa ganin na zauna na inda nake.
Da a ce ka tambayi gwamnati taimako ko kuma wasu kungiyoyi me za ka tambaye su?
To ni taimako na duk da gwamnati da wasu kungiyoyi taimako na ni dai in dai ga matasa sun samu aikin yi a rayuwata. A yanzu da gwamnati za ta yi min wani abu abinda za ni wanda ko kalihu ne aka bani aka ce aje a dawo an gane ana gani ne saboda ni ina bakin ciki in ga matasa suna zaune zaman banza babu aikin. Shi yasa ta haka ni bullo da matasan garin mu da kowa duk inda nika zuwa in samu mamashi ina zuwa in banda shi. Ni dai in dai ga kana ci da kanka ba ko mu kace a baka wani abu ba.
To kaman masu fama da lalura irin taka ko akwai wasu ko wani da ka taba jawowa shi ma ka nuna masa wannan hanya?
To ka san hanyar gane nake ba wadda wanda ka nakasa bane wanda ka iyawa ba wanda bai da kafa ko bai da hannu kaga ba su iya wuce ba. A ce aikin hannuna wanda a wuri zaune wuri guda wannan kaga ina iya jawo su a hankali in gwada musu su zo ga harka yi ga sana'a yi. Amma wannan sana'a ba wadda suke iyawa ta ba, shi yasa ni ka sa matasa su je su yi a tanan ni kuma zan samu za su samu.
To idan cikin su masu fama da irin wannan nakasa ta hannu ko ta kafa ya kasance suna da nasu jari, kana iya jawo su ka nuna masu masu sa jarin su domin su samu wani abu a cikin wannan sana'a ta babura?
A kwarai kwarai ai yadda ce duk wanda ya zo da ƴan kuɗi ne ya ce baban gayu kaka za ai ina cewa to in dai kana da kuɗi ka zo zan samu kuma direba na kwarai wanda za ku yawan tahiya kai da shi har a ƙarshe in suka karu har ai ta yado in Allah ya kawo ya kiyaye in suka karu sai a je a soma shi an ka soma shi kuma suka karu a sannu sai ya ga shi ma ya ci gaba.
To masu sauraro nan za mu dasa aya a shirin da kasa ba kasawa ba na wannan mako. Sai a makon gobe za a ji wani sabon shirin inda Muhammadu Bello Baban Gayu zai zo da wasu muhimman shawarwarin da yake ganin za su taimaka wajen warware matsalolin da suka shafi rayuwar mutanen da ke da bukata ta musamman. A madadinsa da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal, ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya.
Ya halitta dai dai abin da babban wanda baya juyayi dai ba karma ya da kowa ba haudi
na kasa ba sai ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilmiya fi
ai ku she da tamba ma bai mai komai tunda ba ya sani.
To a gaida Suleiman Muni Barma, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
labari sabuwar jam'iyyar siyasa da nan taihi daga jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana zan so masharhin jaridun na yau jaridar ta ce hukumar zabi ta tabbatar da cewar wata ungiyar siyasa sabuwa fal ta gabatar da bukatar ta hukumar ta duba domin ta zama cikakkiyar jam'iyyar siyasa wannan sabuwar jam'iyya mai suna Ghana Union Movement tana da taki Arise for Development ta shi don ci gaba tambari na ita wannan kungiya dai ta nuna damtsin wato namiji da kuma hannaye guda biyu na fuskantar duna da kuma taki wadda ke rubuce dalla dalla a kewayensa kuma tana da launin ja ruwan kwai da kuma fari shugaban ita wannan jami'a ne Reverend Christian Kobna Andrews wadda aka fi sani da suna Osofo Chiri Abosom wadda shine wadda ya hassasa kuma shugaban General Overseer of the Live Assembly Worship Center anan Accra ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito a yau matar shugaban kasa ta gabatar da bukatun kasar Ghana na dangin ababa masu gina jiki jaridar ta ce matar shugaban kasa Mrs. Rebecca Akufo-Addo ta yi kira da dau tsararren matakai da mai inganta matsayi na ababa masu gina jiki na kasar yadda za a inganta halin rayuwa da kuma tattalin arziki da take gagana wurin kaddamar da makarantar nan na abinci da nau'in ababa masu gina jiki na kasar Ghana anan Accra jiya matar shugaban kasan ta bayyana cewar ko da yake shirye-shiryen gwamnati kamar na nomar abinci domin ayyuka kiwon dabbobi domin abinci da kuma ayyuka da dai sauransu na ba mu kwarin gwiwa abinci dai ba shine alamun cewar an samu ababen gina jiki ba muna bukatan abinci masu kyau kuma mu tabbatar ya isa ga duk ɗiyan Ghana babu wanda aka bar shi a baya a fuskar samu abinci masu gina jiki in mun leka jaridar Daily Guide ko wannan labarin ne hukumar zabe tana kira ga jam'iyyar siyasa jaridar ta ce hukumar zabe da kasar Ghana ta yi kira ga jam'iyyun siyasa a nan kasar da su guje wa yin amfani da karfi wurin hana mutane yin rajista a takaitaccen shirin rajistar masu zabe game da abidda hukumar ta ce ne yawancin tashi-tashi an kulla da ke tattare da wannan atisayi na rajistan daga ajantoci mambobi da magoya bayan jam'iyyun siyasa ne waɗanda ke in biyewa ka'idodi na rajistan wannan atisayi na takaitaccen rajistar masu zabe an soma shi daga ranar Litini 17 ga watan Yuni zuwa ranar Lahadi kuma za a yi shi ne har 7 ga watan Yuli shekara 2019 da dalilin sallama da aka yi ga kuka da Umar Ayuba ya kai kotu Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwanullah yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke kira kuna ajje mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika mai magana Alhaji Musa American siyasa din Najeriya ina horin ciki ina murna kan sako magajin daura yadda jama'an tsaro don kai kokari Allah ya kara kara da su karin guya Allah ka taimake su Allah ka kara taimako su akan wannan aiki da suke yi na Najeriya sabbiya ne da kadara yakan su sai su gwamnati ɗan ta'addan Najeriya kuma yayi dai da an kawo shi wannan gidan domin da wanda ya bar gidan haya da wannan sun kai haya muna hokan Allah ne kuma Allah ya kara tona asirin irinsu bayan haka ina da gwamnatin Najeriya shawara idan ta dace a bita in kuma ta dace za a duba wanda ta fi dacewa a bita wani sadarwa tana daga cikin hanyoyin da ta kawo bala'i a ƙasar mu Najeriya da masifa kura tana da alheri ko sharin ta ya hewa musamman layukan da ake yaki da su ana ce da layi naira 10 ko naira 20 ko naira 100 ko ma a bayar kyauta ya kamata duk wanda ke son mallakar wayar sadarwa a sai da layi 50,000 ko 100,000 domin idan an ka haka wani bai da kuɗin da zai sai shi ya sa a wayarsa don ya je shi gudanar da ta'addancinsa
Assalamu alaikum sanin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa kogwar Kanawa karamar hukumar Gera jihar Kano a Nigeria. Sanin Hausa na murya Amurka ina so ku ga yan jam'iyyar mu ta APC to ga fadalu bale na a gare su. Domin ku a baya an ce suka kola saraki da dogara su ka suka hana Buhari rawar gaban hantsi ya iya mutane ayyukan da yi alƙawarin zai musu. Kamar ina ke tawa manyanya ta a radio da kuma a jaridu haka. To alhamdulillah wannan karan dai to na maina ne. Shugaban majalisar dattawa da tawakkile dukkan su ɗan jam'iyyar APC ne kuma dukkan su an ce Muhammadu Buhari yana son su suna son sa sosai. To saboda haka kaga in baya mana bayan ru babu wani wacin magana da fatan za a cika alƙawarin.
Assalamu alaikum zan sha da nan da Amurka. Na magana kamar sisi da zabo on zo da kana kuma ga takardar sun je mare talaka. Ina jinjina ma mai jama gwanan jihar Bauchi a sanata Bala Abdul Qadir Muhammad a game da kokarin da yake ga an samu sulhu tsakanin sarkin Kano mai martaba Muhammad Sanusi na ji da kuma jama gwanan Kano da Abdullahi Umar Ganduje. Kamar yadda ya magana tabbas Kano ana kallonta a matsayin ita ce cibiyar arewacin Najeriya ta bangaren sarauta tattalin arziki da siyasa. Amma abu mai ciki a ce ana samun saɓani tsakanin waɗannan bai da ce ba. Allah ka a samu sauƙi wannan rikici. Na gode.
To yanzu lokaci yayi da Sarfilu zai shigo mana da labaru a taƙaice.
To a takaice zaula kwana guda bayan da aka fitar da wannan hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin haure suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro. A wani sakon Twitter da Trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba, ba sa fa cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su. Kawai a faɗa musu kada su zo, amma gance matsalolin baki ɗaya kenan.
To a gaishe ka masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu inda za ku je. Abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin, za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai inji wanda ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na yau Mr. Darrell Smith, ni Daula Salim nake cewa sai Allah ya sake haɗa mu.